daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a tare da sallama, shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25-31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Ko kuma ta shafin mu na Facebook Live a yanzu haka, ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje, Safinatu Sada Sodengi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro, a yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2017, za mu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba, inda yau kuma za mu yi maganar wannan rana ta ranar marubutar kasida,
ranar da bangaren ilimi da al'adu na Majalisar Dinkin Duniya ta ware don fito da darajar masu wannan fasaha da amfaninta.
Ita kasida tana iya kunsan kome, ya danganci abinda wanda zai rubuta ta ya sa a cikin zuciyarsa. Wannan zamani ya taho da bunƙasa ilimi da sauransu, ba kamar a da ba, tunda akasarin ilimi haddace shi ake yi a sashi a ka kuma a rikici. Kuma a da din waɗanda ba sa iya karatu da rubutu sun fi yawa, domin haka saka abu a waƙe, wato yana sauwaƙe wa kowa.
To, akwai kuma amsoshin tambayar da kuka bamu wadda muka tambaye ku a shafin Facebook da Twitter. Ku dai ku kasance da shirin yau da gobe, shirin matasa.
Mun tambaye ku a shafukan mu na Facebook da Twitter cewa shin me za ku iya tunawa game da kasidun da ake rubutawa waɗanda watakila suka taɓa shafar rayuwarku?
Sakon farko ya fito ne daga Aliyu Usman Taka Lafiya, yace yau da gobe hakika Majalisar Dinkin Duniya ta yi dogon tunani wajen kebe wannan rana ta marubuta kasidu ta duniya, domin hakan na nuna irin rawar gaban hantsin da marubuta ke takawa a duniya wajen wayar da kawunan al'ummomin duniya ta fannoni daban-daban na rayuwa. Sai Halima Muhammad Haruna Sa'idawa tace, salam yau da gobe, ni dai ina tuna kasidar da marigayi Umar Fadar Bigi yayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farkon mafadi, saboda duk lokacin da naji wannan kasida to wallahi sai nayi hawaye. Sai Nuru Abubakar Daudawa yace, yau da gobe ina matukar jin dadin nasihohin da ake karuwa wajen mawakan kasidu, dan suna bada gudunmuwa wajen hadin kan kasa da al'umma baki daya, kamar su Abubakar Ladan Zaria, Baba Mai Gida Agege, Shehu Mai Gidaje Funtuwa, Garba Gashuwa, Musa Jahon Alhaji Batura Sarkin Magana Funtuwa, duk sun bada gudunmuwa wajen hadin kan Najeriya a dukkule. Bissalam. Sai Dina Ma'az ya ce, assalamu yau da gobe, ni dai wakar da zan tuna ita ce wakar rayuwa wadda Fatima Musa ta rera, saboda wakar tana tasiri har yanzu. Nagode. Sai Cirma Mai Turare Dumjiya Niger ya ce, yau da gobe hakika wannan shiri naku na yau yana da matukar amfani ga mu masu sauraron kasidu da kuma su marubuta kasidun, domin yin tuni akan wannan rana ta marubuta waken kasidu tana da matukar amfani sosai. Ubangiji Allah ya saka masu gabatar da wannan shiri da gidan aljanna, amin. Sai Bashir Nuhu Mai Tsatsaka Bahuta ya ce, tabbas yau ce ranar marubuta, amma fa ni kasidar da tafi burge ni a duniya ta wani marubuci ne wanda ake cewa Malam Aliyu Zaria, wanda take dauke da darasi da dama. Sai Baffa Haruna Daba Bajoga yace, ni ma dai marubucin wakokin kasidu ne a baya, kuma ni da nake rubutawa ma ina amfanuwa da su, da fatan masu rubutun kasidu za su danga rubuta su ta yadda al'umma za su amfani da su wajen hani ko horo ko umarni ga abin da yace. Sai Adamu Gulde yace, yau da gobe wakar da Dr. Aliyu Umar Tille ya rubuta na zaman lafiya shine yafi burge ni, bugu da ƙari na karanta kuma na haddace su. Sai Awwal Boba Chalede yace, yau da gobe wakar Rabi Usman Baba, mutuwa riga ce ba ta fita, ita ta burge ni, sai kuma rayuwa. rayuwa na gane babu hali mai dorewa kadan daga ciki kenan waɗannan kasidu na ƙaru da su sosai kuma sun sani sauraron kasidin Hausa ne sa ba kusa ba sai Ibrahim Rabilu Tsafe yace salamu yau da gobe waƙin nan na Abubakar Ladan Zaria tabbas yana matukar burge ni har da kai ga na har da ce shi ina fatan ƴan uwa matasa zamu ƙara zage damtse wajen harkar rubutu dan barin abin a zo a gani koda bayan mun shude ku tashi lafiya yau da gobe Sai Muhammad Sani da Tijo yace yau da gobe ikon Allah gaskiya ne wannan muhimmiyar rana ce da ba za a manta da ita ba a duniya domin ita basira Allah kadai ke bada ita ga wanda ya so kuma a lokacin da ya so kamar yadda ya bada dama al'ummar mu basira waƙen kasidu ko shakka babu bana iya manta kasidin Malam Abubakar Ladan Zaria da Malam Bala Me Yafi babu tantama waɗannan bayan Allah sun bada gudunmuwar su ƙwarai matuƙa wajen waƙen kasidu kuma na sani al'umma da dama sun samu darussa masu fa'ida a cikin su Allah ya ji kansu da rahamar sa sai Ashiru Lawal na goma ruwan bore yace tabbas a duk aka yi magana akan ranar marubuta waƙoƙi ta duniya tarihi ba zai taɓa manta da gurzon mai bege na tsantsar gaskiya ga banzo ba ba tare da shirka ko wuce gona da iri ba wato Dr. Aliyu na Mangizariya dan haka nake kira ga sauran ma'abota bege da su tambaye ma'abota sani in sun kasance ba su sani ba kamar yanda Allah ya ce kafin su san kalmomin da za su yi amfani da su wajen bege domin ba kowane fari ne kitse ba sai kuma Sagir Sa'ad Bulkaciwa yace yau da gobe ba zan ta amantawa da kasida mai taken Jalla ni dai na tuba ba saboda tana dauke da fadakarwa sosai idan kuma muka koma shafin mu na Twitter @kbashir yace fatan alheri ga marubuta ina iya tuna kasidar sarkin Zazzau Aliyu dan Sidi mai suna Nazam Amin Rizazzak. Sai kuma Al-Hafiz Balarabi yace babbar kasidar da nake tunawa da ita ta murgayi Abubakar Ladan Zaria a cikin kasidar shi mai taken hada kan mu Afrika mu so juna. Sai kuma Al-Hafiz Balarabi yace babbar kasidar da nake tunawa da ita ta murgayi Abubakar Ladan Zaria a cikin kasidar shi mai taken hada kan mu Afrika mu so juna. Sai Adlawal Sani yace yau da gobe ina yi wa marubuta waƙen kasidu fatan alheri da fatan Allah ya kara hazaka amin. To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Sabari in tambaye ki Maryam kin san irin su Sa'adu Zungur da Aliyu na Mangizariya
gaskiya ban sani ba amma na san da yawa da basu na sauran su ma basu sani ba
wato baki ne bace
ni kai baki ne
ni na
amma kaga yanzu na karu
ko about eight wa suke na san dai dole kin san wasu daga cikin irin wannan
na ni ko na san guda na sai Nana Asma'u Usman Danfodio malama kuma shahararriyar mawaƙiyar kasida mai ilimi wadda a lokacin ma har aka bata damar jagorantar wani shirin ilmantar da mata a yankin to gudunmuwar da ta bada ya share duk wata gurguwar fahimtar da da mutane suke tunani irin mata musulmi ke shi din nan
wanda da da wani
wanda sai gani an dauke su ba su san komai ba to amma daga baya a zamanin mulkin mallaka da Turawa suka je innan sai sha mamaki da suka ga yanda mutanen al'ummar Sokoto suka kasance masu ilimi suna tafiyar da harkan su komai irin gonan ban sha'awa
irin atan
har lokacin ka sani sun tura wata danta koyar da su amma da taje sai ta iske ma ita su za su ba koya mata wani abu ba ma
ba su koya mata
ka gani a da kenan wallahi
to da fatan ke ma zamu ga kin fara naki yar rubuce
ne sai ma ya kamata kokari zamu idan mu dawo da wannan martaban mata da
to Sabina kafin lokacin da jirgi ya dan miki bata lokaci
yau
mun shige mun yi hira da ni da Maryam tare da wani marubuci shahararre kuma mai rera irin waɗannan kasidu bayan ya rubuta daga Najeriya.
To bari mu bi ku ne da masu saurare mu je yadda kuka yi.
Assalamu alaikum warahmatullah.
Aminu alaikum assalamu warahmatullah.
To da wa muke magana a wannan rana ta ranar marubuta kasidu.
To sunana Aliyu Usman Tilde daga Najeriya.
To barka da warhaka Dr.
Masha Allah.
Yawa. To gani ga kuma Maryam bugaji duka dai zamu saka da tambaya a gaba.
Haka ne.
Masha Allah.
Yawa. Da farko me ka fahimta da wannan rana da aka ware ta ranar marubuta kasida?
Wannan rana ce dai wanda UNESCO Cibiyar Al'adu ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware saboda tunawa da kasida da kuma ƙoƙarin kyautata bunƙasarta a cikin wannan zamani.
Me ce kasida?
Ita kasida magana ne ko kuma a ce rubutu ne. Yakan iya tahowa haka kawai a baki, a rera shi kawai haka da baki, ko kuma aka rubuta shi a bashi hakan a rubuce sai dai ka ɗauka kawai ka karanta kamar yadda ake karanta littafi. Wato tsararriyar magana ce da take aka tsara ta bisa wani takamammen sauti wanda kuma take da zango-zango. magana da muke yi da kai yanzu haka magana ce kawai zube wace babu wani takamaiman tsari na sauti kuma babu wani zango-zango a maganar amma ita kasida takan taho da takamaiman sauti wanda zaka ji wanda zaka iya bi da kida wanda zaka iya bi da goge wanda za komai kana iya yi masa saboda wannan tsari na sauti sannan kuma yana da zango-zango inda ake dakatawa ake tsayawa kowane zango ana daukar sa a matsayin abin da ake cewa baiti so rubutu wanda aka yi shi a cikin kowane yare na duniya wanda ke da baitoci wannan shine ake cewa kasida
tana da wani tarihi ko kuma ya aka yi tarihin ta ya faro na maganar kasida musamman a tsakanin Hausawa dan yawanci zaka ga da masana sun san cewa zaka ji a kasashen Larabawa za su suna kasida da sauransu ya aka yi ta samu asali a cikin kuma Hausawa.
To, samuwar ta cikin Hausawa ga mafi rinjayen ra'ayin masu nazari akan kasida wanda a cikin Hausa muke ce marubutacciyar waka. Wato ya samu asali ko kuma haɓaka sosai lokacin jihadin su Shehu Usmanu. Ba mu da kasidu kafin wannan lokacin. Kuma ba ma anan ba kaɗai a ƙasar Hausa ko da a wasu gurare yana da wahala ka samu rubutacciyar waka a cikin wani yare kafin wannan lokacin su Shehu Usman bin Fodio da su Shehu Umarul Hajj Al-Futi da dai sauransu. Amma daga lokacin su da yake malamai ne so sun san samuwar wannan yanayi na magana salo na magana daga wajen Larabawa sun ji tun zamanin jahiliya suna rubuta waƙoƙi waɗanda zaka ce makasida shine ma asalin kalmar kowa zai kawo sata kasuwa ya karanta a yi masa tafi a bashi kyauta so wannan malamai sun zo sun tace su daga baya har gano nau'i na irin wannan rubutacciyar waka din. So duk wanda ya yi karatu na zaure mai zurfi ko kuma wanda ya karanta yare a jami'a a yanzu walau fulfulde walau Hausa da sauransu har zuwa ga digiri to dole an koya masa wani fanni da ake cema aruli wato nazari na kasida shine ake cema aruli wanda yake tahowa a bisa wasu tsare-tsaren sautuka kamar guda 16 haka. To su Shehu Usmanu abinda suka yi shine sai suka rika rubuta musamman shi Shehu Usmanu sai ya fara rubuta waƙoƙin fulatanci a kasidance ba a kamar yadda waka take ta ganga da koso da sauransu ba a wannan waka ce ta ilimi a rubuce yake yinta a bisa tsari na jakasidun Larabawa. To Esa Nana Asama'u da ɗan autansa Malam I Sankware sai suka rika juya waɗannan rubuce-rubucen fulatanci zuwa kasidu na Hausa. To daga nan aka fara samun yaduwar wato ko kuma samuwar ita kasida ta Hausa. Har sauran malamai su ma suka dauka kuma suka ci gaba. To kanan kasida ta yadu a kasar Hausa kuma aka saurare ta sosai kuma adatan malamai ne suke rubuta ta saboda su ne suka san waɗancan sharuɗa na rubuta ita kasida da sauransu. To amma daga baya musamman kafin samun mulkin kai akwai yan boko da yawa wanda su ma suka shiga rubuta rubutattun waƙoƙin Hausa akasarinsu ba sa jin waɗancan dokokin. Daga baya samuwar jami'o'i musamman jami'ar kwalejin Abdullahi Bayero a Kano an fara nazarin kasidun da aka rubuta a cikin Hausa saboda a sama musu aure ko kuma aka auratar da su da waɗanda ake rubuta ko aka riga aka rubuta a cikin Larabci da yadda ake rubuta su. To wanda ya yi wannan babban aiki shine marigayi Professor Gakabir Garadanci. Daga nan nazari na kasida ya samu haɓaka a cikin jami'o'inmu. To har ta kai ga mu ma wanda yake ba fannin Hausa bane makarata muke kokari mu bada samu gudunmawa.
To Malam Aliyu, waɗanne irin abubuwa ne suke magana a cikin kasida?
To daga farko wancan waƙoƙi na fulatanci wanda su ne asalin kasidar Hausa, kusan a ce kusan dukkan su suna magana ne akan addini, akan tauhidi, akan su alwala, abubuwa da suka danganci fiqhu, nasihohi, zuhudu da dai sauran abubuwa da suka danganci addini. Haka nan waɗanda aka fassara su zuwa Hausa din kuma daga farko duka suna magana ne akan addini. Har yanzu akasari duk kasidu zaki samu suna babban maudu'in su yana da dangantaka da addini. Shi yanda ake rubuta ta shi kansa zaki da akwai dangantaka da addini akasari. A Hausa akan fara ne da sunan Allah, muna fara waka da sunansa Allah da bashi da tajalla balle kuba. Akasari akan fara da sunan Allah da kuma roƙonsa ya baiwa shi wannan wanda zai rubuta wannan rubutacciyar waka din wato basira da zai, sannan ya ambaci akan meye zai yi ta, sannan ya kawo nasihohinsa waɗanda suke tattare da hujjoji daga Qur'ani ne, hadisi ne da dai sauransu, duk ya rubuta abin da zai rubuta. Sannan a can daga ƙarshe kuma ya ambaci sunansa, ya ambaci yawan baitocin da ke cikin ita kasida din, sannan ya yi wa iyayensa addu'a, sannan ya yi wa annabi salati. So haka galiban ake rubuta ta, ashe ko kada abu ne wanda yake da dangantaka da addini. Amma daga baya kamar yadda na faɗa, lokacin da ake fafutukar samun mulkin kai saboda shahara da wannan fanni na rubutun waka yake da shi, yan siyasa musamman yan boko sun yi amfani da shi sun rubuta waƙoƙi na siyasa da neman yanci da sauransu. Haka nan ita ma gwamnati takan yi amfani da masu rubutun da kasida domin su sayar wa al'umma wata manufa tata, walau naira ce za a canza, walau tuki ne za a canza ta da hannun dama, walau a fannin noma ne, a fannin tarbiyya ne aka fito da wani tsari da sauransu, duka zaki iske akan samu wato marubuta da kasidu na wannan lokacin su ma su ba da na su gudunmawa. Haka nan akwai zancen soyayya kamar yadda aka kwaikwayo daga mun Larabawa kansu, duka zaka samu waƙoƙi waɗanda suka shafi wannan. A taƙaice ita kasida tana iya kunsan kome, ya danganci abinda wanda zai rubuta ta ya sa a cikin zuciyarsa.
Menene tasirin kasida a wannan zamani?
Wannan zamani ya taho da bunƙasa ilimi da sauransu, ba kamar a da ba, tunda akasarin ilimi haddace shi ake yi a sashi aka kuma a rike shi. Kuma a da din waɗanda ba sa iya karatu da rubutu sun fi yawa, domin haka saka abu a waƙe wato yana sauwaƙe wa kowa haddace shi da gane shi da sauransu. Sai ki iske kusan kowace mata a da da ke da aure akwai wani waka wacce ta rike, ko kuma waƙoƙi ma da yawa wacce za ta rika yi lokacin da za ta yi daka, ko kuma lokacin da za ta yi niƙa, ko kuma lokacin da take kirki da sauransu. A 1986 na halarci lecture ta marigayi Malam Aliyu na Maigizariya, ya ba da tarihin yanda ya fara watsa ta
ka kai da dadin amana ko mijin mai tahiya na ko gani balle ku zauna wanda ka zau fafiki na ba a yi daka mai abota ka ba.
Yasta ce ya aurar ya kai ta ƙauye. A takaice da ya je ya kai mata ziyara na farko bayan satuttuka haka, sai ya tambaye ta a ƙarshe ko shin akwai wani abin da za ta buƙata. Ta ce mata ita abin da ke damunta abu ɗaya ne, kowa a nan matan gidan nan tana da waka wacce take yi lokacin da take aiki. Ita kuma diyar malami ce, ita ba ta da wani waka wacce aka koya mata. Wannan abin yana damunta. Shi ne sai ya ce to insha Allah bayan mako biyu zan kawo miki waka wanda ke ma za ki iya yi. Wannan shi ne dalilin da ya sa ya koma, shi ma bai taɓa rubuta waka ba, sai ya fara tunanin wacce waka ce zai yi mata. To a garin nan ne har ya rubuta wannan waka wacce ta shahara sosai, wanda a waka ta farko ya ce wanga tarifi da kuji wake wake masu taji ne wata ta ce a jiki. sai na sa mata infiradi mai ninta ba zai bakin ciki ba. A wancan lokaci gaskiya kasida tana da muhimmanci sosai. Amma a wannan zamani da aka zo, boko da ilimin Muhammadiya yayi yawa, mutane sun fi raja'a ga littattafai. Bare kuma yanzu a zamanin sadarwar nan na internet da sauransu. Amma duk da haka ba za ka raba dan adam da waka ba. Ba za ka ita tsarariyar waka rubutacciya tunda ta bambanta da magana na yau da kullum. A koyaushe aka yi ta, tana da hanyar da za ta jawo hankalin dan adam ya saurare ta. Kuma a ƙarshe ya tabbatar da cewa lallai wannan an zauna an yi tunani kafin aka rubuta ta. Amma akwai ci baya da ake samu kaɗan da kaɗan, wanda shine har ya sa ita hukumar UNESCO ko kuma cibiyar UNESCO take ganin cewa ya kamata a ware rana ta musamman domin a tunatar da mutane batun ita kasida da kuma muhimmancinta, da kuma muhimmancin a tabbata an ci gaba da wannan al'ada ta zayyana ta.
Dr. Tilde, wani hanyoyi ne yanzu za a bi don raya kasida misali?
Gaskiya ni dai akan kasidu wanda suka shafi namu, babban abin da na gani shine kada a ci gaba da kuskuren da ake yi zuwa yanzu. Mutum kawai ya dauki waka kawai ya rubuta domin yana jin cewa zai iya dan tsara baitoci, amma a ƙarshe da aka duba su sai ka ga yana da wahala a dora su akan wani mizani na aruri. Babban abu shine mutane su yi kokari su samu wannan ilimi na rubutun ita kasida kanta. Akwai fanni na ilimi musamman saboda wannan. Shi samun ilimin abu shine farkon abin yi duk lokacin da dan adam zai yi abu ya nemi ilimin sa. To insha Allah zai zo ya yi shi cikin sauki. So domin haka yaɗa ilimi na aruli ya kamata yanzu ne yana da muhimmanci. Yanzu ana koyar da shi a jami'a, amma ya kamata a ce hatta makarantu na ƙasa da jami'a a secondary har da a primary ma ana iya koyar da nau'o'insa haka da yanda abun zai samu bunƙasa. To once ya samu bunƙasa kowa isan tushensa, to gaskiya tsarariyar magana a bace wacce kowane kowa wanda yake da kwakwalwa ya kamata ya gwada rubuta ta, saboda kuma za ta zauna dindindin fiye da littafi ma kansa.
Akwai gajerun kasidu da ka rubuta irin su waƙar bara'a din nan da ta soyayya ma maki, wanda na san zaka iya dan kila ba mu muji shin yan guntayen waƙoƙin nan meye fa'idar su, kuma dan zaka dan rira mana muji?
Ita dai waƙa ta bara'a na rubuta ta ne saboda a kowane lokaci mutane akwai abin da suke bautawa, sauki waɗansu sifofi na Ubangiji su danganta shi da wani dan adam. To ko yaushe akan samu masu rubuta kasida wanda za su fadakar akan tauhidi. To ni ma sai na rubuta wannan mai baiti 12 domin maido da hankalin jama'a akan cewa fa waɗansu abubuwan fa Allah ne kadai yake yin su, shine kadai yake da su. Waƙar bara'a: muna fara waka da sunan sa Allah da bashi da tajalla balle uba, a tufil azal shi kadai ba kamar sa, hakan zai zame ba iyaka gaba, da mata da farka ba zaura budurwa, kace bai da laila jamila luba, a mulki da waman isashe kwarai, da ɗai bai fatauci haram kori ba, wadace da baiwa ga mai tambaya, ni in mu gabayinsa yaran raba, fa duk ayyuka zantuka ya sani, da dabba mutum ko ruwa mai zuba, mutane a kullum muna zullumi, talauci da juyi muna fargaba, fashi janna san baya tsoron gushewa, lamurransa kullum suna ci gaba, taya zambiɗar wanda baya iyawa, da zai mutu sannan ya zam ya rufa, na bar wanga sarki da zan so ya ce, a ranar tsayawa Ali marhaba, fa ya jalla Allahu sarshe ni bauta, na gunki mutum ajizi mai uba, a kullum salatin ka har sallama, ka sanya su kan Mustapha shugaba.
Yawa, to sai kuma ta soya din, ko da baiti ɗaya zaka ba mu ji wanda a fara jinta a bakin muryar Amurka.
To fa ni wannan ta kirkirariyar waƙar soyayya ce, wato fiction. Na ɗauka kamar ina da masoyiyata a Niger. Yi tafiya na je domin in ganta, na kai mata da bukatu hudu. To shine da na dawo sai na zauna, ya rubuta wannan waka, ina cewa abincin faranci nake tambaya a kawo alakar na zaba da shi ciki na da zurfi a warikiya ina ci da sauri ina gab ga santi da zare idanu kamar mudiya idan na yi tamsai na ce mata merci beaucoup kaji na ce ina godiya sa'annan bukata ta yawo ta zo gama na sani ba ta ce na kiya ina so ki kai ni gurare na wace ido ki kai ni gurare na wace ido a sassa na Niger da Dubrariya ina so ki kai ni ya mai helkwata da difa da azbin wajen gimbiya mudawo ta doso da kwanni mu zo maradi ta buzu wajen hajiya da kawo ni boda tana sallama idona hawaye kaza zuciya bukata ta ƙarshe da mai martaba da nauyi da zamba ki ko kyahiya a tafin ki zan sa cikin ganshi nan idan keci dam karya zan ba shiya da kauna da sona da jin rayuwa aje mani su har na bar duniya da kauna da sona da jin rayuwa aje mani su har na bar duniya ta ce aiko ni ma bukata garan da nauyi da zan baka ko ka iya a tafin ka zan sa shi ka ganshi nan ka danke shi dan karya zan ba shi ya da sona da kauna da jin rayuwa aje mani su har na bar duniya ta amsa na amsa cikin tabbaci amana tsakanin mu ba firjiya ta ce bon voyage sallama da faranshi na amsa da bye bye na Birtaniya salama ga Niger da Nigeria da dukkan masoya na Ifrifiya.
Madalla.
Usman,
kaga mazan da ke ne, yanzu mazan yanzu ba su yi ba sai dai a yi text.
Sai dai a yi chatin ta
fuka. A yi chat.
To, daga ƙarshe a cikin ƙila daƙiƙoƙi 30 ko minti ɗaya, me kake da shi ko saƙo na musamman a irin wannan ranaku, musamman ga matasa ne yanzu?
Matasa su sani cewa ilimi ya kamata ya zan koyaushe ana neman sa ko da ka kada digiri da sauransu akwai fannunuka da yawa wanda suke jiran ka koye su kuma koyon nan sai ka sa cikakken hankalinka da ƙarfinka da dukiyarka da lokacinka rubuta waka yana da amfani ƙwarai saboda yana isar da sakon da ke cikin zuciya wanda baki ba zai iya ambata shi ba haka cikin sauki wanda suka yi zamaninmu da kuma wanda ke baya da mu kada su bari wannan ilimi ya bata ya kamata ya zame wannan abun gado namu wanda a Najeriya mu ne kadai muke da shi a cikin al'ummar Najeriya mu ne kadai muke da shi to ya kamata mu tabbatar da cewa mun raya shi.
To kun jifa Zabina kin ji ko in ce kin ji tunda ita da ita muka yi
a naji kuma zai maka rubuta ma Zainab ita ma
wani wani ɗan baitika
gaskiya
Zainab
ko a waya ne buga mata waya dan rera mata
to haka yake sai mu ce to kaman a cikin sakon da abin da yafi jan hankali na a ƙarshe abin da yace shine kar matasa su bari wannan al'ada ko ɗabi'a ta rubuce-rubucen waƙoƙi ko kasidu su bace saboda mu kadai aka sani tun farko a ƙasashen mu da irin su
ai sosai ai ba ka ji ma ɗazan da muke ma maganar ba wannan kaman Nana Asma'u ma ka san ta rubuta littattafai da yawa wanda a lokacin ma ana tunanin mata ba su iya rubutu
ai sai gashi ta kuwa har da wallafa ma da sauransu a ganin amma kaman yadda kika yi magana kin yi kema mai jin hankalin cewa an turo wata ta koyar da ita karshe ta buge ita ce
kuma ka sani lokacin a karnin karnin 18 mata a Burtaniya ba su da ikon su wallafa littafi sai sun sace hanya ta amfani da sunan namiji
kafin
samu su yi amma lokacin mu kam
tun kana a daren kenan akai kwandi
a da kenan Usman
to duka duka kai dole zamu tattara ina mu ina mu amma kana manta kin ga kaman gobe muna magana akan shugabanci da siyasa in Allah so haka zamu sake dawo muku da wani sabon to amma kuma wannan rana kamar yadda muka ce ta ranar tunawa da mawaka ko masu marubuta kasidu da fatan duk wani abu da aka ji a ciki za a dauka kuma a yi amfani da shi kamar yadda shi Dr. Aliyu Tilde ya tattauna tare da mu muna godiya sosai yanzu kan duka madadin
Maryam Bashir Bugaji da Safina Tasada Sodengi
sai kuma Daniel Brown da shine ba da umarnin shirin da ma injiniyan mu ne wato Linus sai wanda ya hada mu da ku a shafin mu na Facebook Live wato Abdulaziz Azli Toro ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa mu zama lafiya
Wasan kwallo bata manta ba wasan koko bata mance ba wasanni na motsa jiki